تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركه مودا ساكي سادوا ا wannan yammaci mai albarka a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan dake nan gadan kaya a cikin garin Kano. A yau Juma'a garin Asabar 22 ga watan Rabiul Awwal hijiran Maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan 2 miladiya ta 2011. A wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako, inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda yau za mu shiga cikin tafsirin suratul Tariq. Kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara insha Allah, akwai tsokaci game da abin da yake faruwa a ƙasar Libya, wanda kamar yadda aka sani dai duk inda musulmi yake dan uwanka ne, kuma duk abin da ya dame shi dole ya dame ka. Matukar dai kai ka ansa sunan musulunci, kuma ka san haƙƙin musulunci, haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi. Yanzu kusan abin da ake gani na tazara kusan yanzu babu shi. Abin da yake faruwa a gabashin duniya, wanda suke yammacin duniya za su gan shi a lokacin da yake faruwa, wataƙila ma su fi waɗanda suke garin ma ganin abin da yake faruwa, su fi su sanin abin da yake gudana. To, kowa ya san abin da yake faruwa yanzu a ƙasar Libya. Sarai shi wannan azzalimi mugu ya bayyana, haukansa ya fito sarari. Daman duk wani wanda ya san Muammar Gaddafi ya san mahaukaci ne, sai dai watakila ba kowa da ya san haukan nasa ba, ko ya taɓa ganin sanda yake haukan. Amma yanzu kusan duk duniya ta ga irin haukan da yake. Muammar Gaddafi ya daɗe a haukansa, ya daɗe a mahaukacinsa, kuma sai ya zamana mahaukaci ne, kuma sai aka ba shi giya. Kaga al'amarin nashi dole ya ƙara taɓarɓarewa, ya ƙara rikicewa. Kowa ya ga jawabin da ya yi rannan, ya san cewa mutumin nan ba a cikin hankalinsa yake ba, ba a hayyacinsa yake ba. Yana zargin wasu cewa an ba su kwaya, alhali shi ne babban ɗan kwaya. Mutum ne wanda kun san soja ne, kuma da ƙarfin soja ya karɓi ƙasar. Soja ne in yana kanar ɗinsa, yana mai ƙananan shekaru, don bai kai 30 ba lokacin da ya yi mulki, ya kwace ƙasar. Da ƙasar sarauta ce, mulukiya ce, ya kwace ta yadda ta jamahiriya, yadda yake kira ta jamahiriya ta Libya. Tun lokacin da ya kwace ta, ya zama shi ne komai, shi ne zai tsara komai, hatta constitution ɗin ƙasar shi ya tsara. Ban taɓa ga ƙasa da mutum guda yake tsara constitution ɗinta ba sai Libya. Shi ya zauna shi kaɗai a ɗaki, ya rubuta koren littafi Green Book ko Alkitabul Akhdar, wanda ya zuba shirmansa da haukansa a ciki da sunan shi ne tsarin mulki. Kuma ma ba wai yana da tsarin mulki ne na Libya kawai ba, a'a, yana ganin duk duniya in tana son ta samu zaman lafiya, a ci gaba, dan adam ya more rayuwarsa, to ya kamata ya aiki da wannan koren littafi, ya fifita shi akan Alkur'ani. Kusan ko ina ma ka duba ƙasa, za ka ana yin butun-butunin littafin, ana yin gunkin littafin kore, a gina shi, a yi masa fenti, a yi masa ado, a ɗora shi akan hanya ko a jikin wani babban gini, wanda yake nuna yadda yake tsarkake wannan littafi. A baya ya yi ta fara-fara da yawa, wanda malamai sun sha kafirta shi. Akwai sanda ya fito yake cewa qul huwallahu da qul a'udhu da qul a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi rabbi, duk inda qul take Alkur'ani yake cewa a cire ta, ya cewa ai cewa akai annabi ya ce, kuma ya ce dan me za mu ci gaba da cewa qul, saboda haka sai dai kawai ka ce huwallahu ahad, kawai ka ce a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi rabbin nas, amma kar ka ce qul. Manzo Allah aka ce ya faɗa, kuma ya faɗa, ya manta cewa haka manzo Allah ya karanta,
shi da aka ce ya faɗa din kuma shi yake karanta da kul huwallahu bai cire kul din ba to kai awane ne zaka zo ka ce a cire to sannan akwai sanda ya fito ya zagi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wata sunna kawai alqur'ani aka sani wato aqidar qur'ani zalla sannan shi kansa alqur'ani bai kyale shi ba yana ganin ya kamata a yi masa kuskure ma a yi masa gyara daga baya yake ganin ma ya kamata a watsar da shi alqur'ani a rike littafi wato kora littafi littafin da ya rubuta cikin daki shi kadai yake ganin ya kamata ya zama shine kundin tsarin rayuwa wanda zai saman wa dan adam kyakkyawar rayuwa a duniya to kuna ganin yadda ya dauko littafin ya riga sambatu yana karanta littafin yana karanta hukunce hukuncen da ya kamata a yi wa waɗanda suke masa zanga-zanga a ciki ko wanda ya laifi ya kirawo hukuncin da zaka ji an ya faɗa zaki ci hukuncin kisa ne hukuncin kisa ne kuma ba a taɓa samun shugaba aka ya riƙa faso wasu sojojin haya daga ƙasashen duniya yana ba su makamai don su kashe al'ummar ƙasarsa ba ba a taɓa samun wannan ba in ba don auka da yake cikinsa ba ba da za a yi mutumin a kan shugabanci a kan kujera ta mulki wanda ka kwashi shekara 42 kana cin moriyar wannan kujera saboda kawai mutane yanzu sun ce sun gaji da kai ka sauka kuma ka je ka ɗauko sojojin haya a waje a ba su makami a sa su su hau jiragen sama suna jefa wa mutanen ƙasa bumabumai babu shakka in ba mahaukaci ba ba wanda zai yi wannan ƙasar Libya ƙasa ce wacce take an wato a tarkiba kabaliya wato kusan kabilu ne wanda kowace kabila tana da shehinta kuma ana masa biyayya wato kamar yadda ka san ƙasar Yemen har mata da ƙasar Yemen abin da ya shafi wannan wato kabilanci din kowace kabila tana da shehinta shugabanta wanda ake masa da'a wanda kabilar kazzafi din daya ce daga cikin kabilun wanda yanzu yake so ya amfani da wannan a kashe-kashen kabilu din ya hada su fada a tsakaninsu wanda insha Allah ba zai ci nasara ba kuma da dama daga cikin sojojin kasan suna ballewa daga biyasa biyayya sannan ma'aikatansa da jakadojinsa a duniya suna ta sauka suna shiga cikin jerin gwanon waɗanda suke kokarin su ga cewa sun kawar da wannan zalimi daga wannan kujera ne Gaddafi duk wanda ya san yadda Libya take ya san mutumin ya yake addini kwarai da gaske cikin shekaru 40 din da yayi kokarin ya kakkabe addini da kasarsa gaba daya ya kama masu addini ya kashe wasu ya daure wasu ya wato samu wasu ba takunkumi a bakin su ta yadda ba za su iya cewa komai ba a rana ɗaya akwai sanda aka kashe dan adam wanda ya sa aka harbe su wajen mutum 200,000 a rana ɗaya ba wanda zai yi wannan ba mahaukaci ba saboda ka wannan mutum ni tun ba a fara maganin ba a fara zanga-zangar a Libya ba nake cewa in dai za a yi a Libya to abin sai ya fi muni domin su mahaukaci ne tuburan yake shugabantar su sai ka ga bambanci da yawa tsakanin abin da ya faru a Tunisia da abin da ya faru a Masar duk da cewa su kansu waɗancan din ba wasu masu cikakken hankali ba ne amma sun ɗara kazzafi nesa ba kusa ba kuma ka gani yadda abin yake gudana yanzu ba wato shaida ce ta zahiri akan haka abin da yanzu aka kashe a ƙasar Libya da sakamakon wannan zanga-zanga da fito-na-fito da ake da shi da magoya bayansa da sojojin haya da ya kwaso ana kaddara mutum wato dan adam da aka kashe a yanzu da kimanin mutum 10,000 a cikin yan kwanaki kaɗan wannan abin da ake zato ne kawai amma watakila abin da yake kasa ya fi haka domin akwai wasu guraren da ya jefa bumabumai ma ya tura jiragen sama akai musu rududdugun bumabumai to kaga wannan watakila akwai wasu wanda ba za a ma san cewa an kashe su ba sai daga baya ne za a yi lissafi a iya gane adadin mutanen da ya kashe kuma duk da haka cewa yake har yanzu bai fara amfani da karfi ba abin da yake faɗa kenan yace har yanzu halin da yake ciki bai fara amfani da karfi ba amma in ta kama zai amfani da karfi to kaga me zai sa kenan sai dai ya samu makamin kare dangi shi ne ya rage kuma bai sa ba kuma a yadda Saddam yake zai zai yadda kowa ya mutu wato a fasa kowa ya rasa da a ce ya bar kujerar ya zai yadda cewa duk a mutu in akwai makamin da yake wanda yake amfani da shi na tabbata da zabi idan ba yake hannunsa akai ba masu hankali suka samu cingalama a kansa to zai iya amfani da dukkan wani makami da ya san yana da shi kuma zai iya tumbuke waɗannan yan zanga-zanga saboda ya fito yana cewa shi ba wai shugaban Libya bane da a ce shugaban kasa ne shi sai ya ritaya amma shi ya fi ƙarfin magana shugaban kasa shi jagoran juyin juya hali ne na Libya gaba daya kuma shugaba ne na Afirka duka kuma sai ya shugabanci Afirka sai ya shugabanci America ya shugabanci kasashen Turai yace kai sai ya shugabanci duniya ma gaba daya to kaga duk wannan magana ce ta mahaukaci wanda yake cikin wannan yanayi kaga babu abin da kowa zai iya ba da haka ɗan uwanmu waɗanda suke a can suna buƙatar addu'a suna buƙatar mu ta musu addu'a kada mu ga kamar abin yayi nesa da mu azzalimi duk inda yake haka yake duk inda azzalimi yake haka yake ba za ka sani ba sai idan wani abu ya taso irin wannan yaga cewa ko zai rabu da kujerarsa wato suna cewa duk sanda irin wato azzalimai suka samu mulki to rabin hankalinsu yana tafiya a yayin da aka zo kwabe su daga wannan mulkin sauran rabin shi kuma zai tafi so kaga in ma da rabin hankali lokacin da yake kan kujerar rabi ya tafi sauran rabi to shi kuma rabin a lokacin da aka zo za a saukar da shi da kan wannan kujerar sauran rabin kuma shi ba zai tafi kaga zai dawo tsurar wato tsantsar mahaukacinsa mahaukaci ta kowane bangare don haka akwai buƙatar mu yi musu addu'a Allah mafi sarki ya ba su nasara kuma ya kare su daga sharrin wannan shaitanin mutum ya gaggauta kawar da shi ya gaggauta magance musu shi kuma duk inda ire-iren kaza da suke a duniya Allah mafi sarki ya mana maganin su kuma ya nuna mana nihayar su ya nuna mana ƙarshen su haka da man ƙarshen azzalimi yake ko ya dade akwai lokacin da ƙarshen su zai zo وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد haka kamun ubangijin ka yake duk sanda ya kama wata alƙarya tana mai azzalunci kamun sa ba kankani bane haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha aqadahu lam yuflihu allah yana saurarawa azzalimi amma duran da ya kama shi to fa ba zai kubuce masa ba muna fatan allah madaukakin sarki ya nuna mana kaskancin wannan mutum ya kuma magance sharrinsa ya kare al'umma ta musulmi a duk inda take wai a yanzu kana nufin waɗanda suke can saboda ya je ya kawo sojojin haya baƙaƙi ya ɗebo su har daga kuriya ma ya kwaso mutane har daga kuriya ya kwaso sojojin haya kuma akwai baƙaƙi da yake kwasowa daga wasu ƙungiyoyi kamar daga Uganda ya kwaso wasu mutane da yawa musamman irin 'yan tawayen nan duk inda ya san akwai wasu wanda sun ware wajen sarrafa makami kuma daman gwamnati su tana rigima da su to ya kwaso su ya kawo su ta jiragen sama karfi shigowa da su wanda ya kamata a ce an haramta zirga-zirgar ta wato jiragen sama a sararin samaniya su gaba daya don wannan ne sai kawo ƙarshen mutanen da yake kwasa yana shigarwa can to kaga mutanen mu da suke can kuma suna da yawa wasu kwadayi da ya kai su to kuma gashi yanzu abin da halin kasar take ciki to kuma tunda ana kawo baƙaƙi wanda suke yaƙi a madadin sa kaga baƙaƙen mu da suke can suke ne wadanda neman kuɗi ya kai su kaga abin zai rika da su tunda ba za a iya bambancewa tsakanin wanda yake sojan hayan da aka ɗauko shi ba da wannan baƙi wanda maganar kuɗi ce ta tashi neman arziki ya tashi ba za a iya tantancewa ba kuma da man fitina haka take to kaga su ma suna buƙatar addu'a Allah ya kubutar da su Allah ya jerar da su daga sharrin wannan mutum duk dai abinda zai samu wani abu nan guri a dalilin wannan mutum ne shine kusan kun mun abaisa na faruwar wannan dan sa ana da sanarwa kamar wani mai hankali ne shi wannan sai kun islam akwai shekara da yaje zauna gaban albani akan shi ahlus sunna albani yayi gira da shi da zauna da shi akai masa da sihohi ya rika nuna wa mutane dan nasa amma da wata fuska ta yadda zai samu karbuwa tunda shi an san ga yadda yake ga yadda da hanyarsa take ga yadda zalincin sa yake idan dan sa ya zama kamar shi to mutane za su kyamace shi saboda ka sai rika nuna wa mutane dan sa a matsayin dan adawa da gwamnati saboda ka sai ya fito ya sosoki wasu kudurori da wasu dokoki na ubansa dan mutane su amince da shi kan cewa wannan ba kamar ubansa bane to amma wahal yari bil tanzira illa tanziru illa tanziran da sanda alladi zai haifa ai kaga alladi zai haifa irin sa saboda haka kaga yanzu abin da yake cewa da ya fito yana magana an zata cewa zai irin magana lallashi din nan da lata musu zuma a baki cewa za a yi musu kaza za a yi musu kaza su hakura kaza kaza a sai ya fito yana barazana cewa koramar jini sai ta gudana sai an yakin ba ta sai dai mu kare mazanmu da matanmu kaza maganganu da irin yadda uban yayi kaga wa al yalidu tanziru illa tanzira zamu koma tafsiri inda zamu tashi suratul bariqi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
نعم سورة الطارق wannan suna shine sunan da ta shahara da shi a cikin littafin tafsiri da cikin masahir a wasu littafai kadan kamar tafsirin Ibn al-Arabi an kirawo ta da suratu was-sama'i wat-tariq akwai hadisi a cikin musnad da Imam Ahmad wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallar isha'i yana karanta suratul buruj ko sama'i zatul buruj da kuma was-sama'i wat-tariq wato kamar ya ambato farkon sunan ga farkon surar domin ishara zuwa ga sunanta amma dai sunanta da tafi shahara da shi shine suratul tariq kalma at-tariq kalma ce da ta zo a farkon wannan sura daga nan ne aka dauko sunan ita wannan sura makkiyya ce wato an saukar da ita lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana Makka bai hijira ba ayoyin ta goma 17 kuma a jerin gwanan saukan surori wanda ita ce ta 36 ta sauka gabanin suratul balad sannan bayan suratul balad gabanin surat iqtarabat as-sa'a wannan sura kamar yadda kuka gani tana daidai da sauran surorin da suke wannan juzi kamar yadda muka ce surorin da suke cikin juzu amma idan ba a manta ba suna magana akan wani jigo guda daya wanda kowace sura ta zo sai ta yi tsokaci a kansa shine batun tashin alkiyama batun dawo da mutum bayan fitowarsa wanda shine babban abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gwagwarmaya da fafutuka da larabawa a kansa kansa yadda cewa akwai tashi da za a yi da dan adam bayan ya mutu akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta sun yi amfani da wannan aqida da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana musu wajen yi masa izgili su nuna cewa yana fadar abinda ba zai yiwu ba yana fadar abinda hankalinsu ba zai karba ba shi yasa surorin juzu amma wanda surori ne makkiya suka zo domin su tabbatar da wannan jigo tare da kawo dalilai na zahiri da dan adam zai iya gani ko yake gani yake ta'amuli da su a yau da gobe domin tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwarsa saboda haka wannan sura ta bude da rantsuwa da wasu halittu daga cikin halittun Allah sannan da tabbatar da cewa dan adam za a yi masa hisabi ranar gobe kiyama da kuma kawo dalili wanda yake tabbatar da yiwuwar tashin dan adam bayan mutuwarsa domin yi masa hisabin
sannan kuma a cikin surar Ubangiji madaukakin sarki ya ishara zuwa ga gaskiyar Alkur'ani da gaskiyar abin da yake faɗa, wanda wannan shine a takaice abinda wannan sura ta bujuro da su na mawduai wanda ta tattauna a kansu. Ubangiji madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim was samai wat tariq, ina rantsuwa da sama da kuma mai zuwa cikin dare. Wa ma adraka ma tariq, mai ya sanar da kai da mai zuwa cikin dare. An-najmu thaqib, tauraro ne mai haske. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, babu kowace rai face akwai mai tsaro a kanta. Falyanzur al-insanu mimma khuliq, dan haka mutum ya duba ya ga da me aka halice shi. Khuliqa mimma in dafiq, an halice shi daga wani ruwa mai ingizar juna. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, da yake fita daga tsakankanin tsatso ko kuma kashin baya, wat-tara'ibi da kashin wato kirji karankarama. Innahu 'ala raj'ihi laqadir, lalle shi Ubangiji a bisa dawo da shi mai iko ne. Yawma tubla as-sara'ir, ranar da za a tona asirai. Fama lahu min quwwatin wala nasir, to shi baya da wani karfi ba kuma yada wani mai taimako. Ubangiji ya bude surar da rantsuwa, rantsuwa da sama, was samai, ya yi rantsuwa da sama. Sama shi ne duk abin da yake samanka, duk abin da yake kullu ma alaka fa huwa sama, duk abin da yake samanka to sama ne. Saboda haka girgije ma da kake daga kai ka hango shi, wanda kaga ba liƙe yake da samaniya ba, tsakankanin sama da ƙasa yake, to shi ma kansa sunan shi sama'u. Kamar da Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, anzala minas sama'i ay minas sahabi, kaga an kirawo girgije da suna sama. Haka nan sammai guda bakwai da suke saman ka su ma duk sama ne. Saboda haka duk abin da yake sama da kai sunan shi sama. Ubangiji ya yi rantsuwa da sama saboda girman halittar ko kuma halittu da suke ciki, da yadda Ubangiji ya halicci sammai da kuma irin girman halittar halittun da Ubangiji madaukakin sarki ya ajiye a cikin su. Wat-tariqi, at-tariq, abinda ake nufi da at-tariq shine wanda yake zuwa cikin dare. Larabawa suna kiran bakon da yake kwankwasa gida ko yake kwankwasa wani dutse ko wani abu domin a san cewa ya iso, suna kiran shi at-tariq. Wanda yake zuwa cikin dare shi ake kira at-tariq. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi sahihi wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi, naha an yatruqa ar-rajul ahlahu taruqan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ainihin faɗo wa iyalansa a gida da dare, wato yayin tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya zo ya kwankwasa gida cikin dare. Bayan an rufe gida cikin dare karfe biyu ko karfe uku ya zo na bubbuga gida, kaga wannan zai jefa tsoro a cikin mutanen gida din, sannan kuma wasu za su iya amfani da wannan domin tajassusi ga iyalansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan. Don haka a sunna idan mutum ya zo tsakiyar dare, don akwai inda zai kwana kafin kashe gari ya wuce gida, to hakan ya fi akan ya je ya shiga kwankwasa gidansa tsakiyar dare, wanda zai iya tayar da hankalin iyalansa, zai kuma iya tayar da hankalin makota ma. To kaga aka kirawo wanda yake zuwa cikin dare ya kwankwasa gida da at-tariq. Asalin kalmar Larabawa suna amfani da ita ne ga dukkan wani bako da ya shigo gari. To a lokacin jahiliya suna yin amfani da wato ko dai rika kwankwasa wani dutse haka, ta yadda mutanen unguwa za su san cewa bako ya shigo yana bukatar wato gurin kwana. To zai rika kwankwasa duwatsu haka, zai rika hada duwatsu yana kwankwasa su, ko ya rika dukan wani karfe, ta yadda mutanen unguwa za su ji motsin zuwansa. Sannan idan akwai wanda zai bashi masauki, ya je ya bashi masauki. To shi yasa suke kiran shi at-tariq. Da haka kalmar ana amfani da ita ne ga wanda ya zo cikin dare, ba wanda ya zo cikin wato da rana ba. Wanda ya faɗo gari cikin dare shi ake cewa at-tariq. To ana Al-Qur'ani sai ya ce wa ma was sama'i wat-tariq, Allah yana rantsuwa da sama, yana rantsuwa da mai zuwa cikin dare. To kalmar dole za ta buƙaci a bayyana menene mai zuwa cikin dare din mutum ake nufi ko kuma me sai to ba adraka mattari me ya sanar da kai abinda ake kira wato mai zuwa cikin dare wannan jumla kamar yadda muka sha fada ubangiji yana kawo ta ne domin ya nuna wato girman abinda zai yi magana a kansa cewa babba ne da jawo hankali kamar yadda a maganar kake cewa kai ko wanda ka san ko abu kaza yayin da kake so ka nuna masa abin nan fa ba karami bane kai ko ka san kaza ko kai ko wato wannan tambaya ce ba ta kana bukatar ka san ansa ba a dan ka jawo hankalin wanda kake yi magana ya fahimci abin da kake so ka faɗa babba ne kuma yana da muhimmanci cewa ma adraka mabarik me ya sanar da kai abin da ake cewa abarik mai zuwa cikin dare sai ubangiji ya fassara ko menene shi yace an-najmu thaqib wato tauraro at-thaqib mai haske anan malamai sun yi sabani wajen bayyana ma'anar tauraro anan wani tauraro ake nufi wasu suka ce anan ana nufin kowane ma tauraro alif wal lam anan lisigrat jinsin najmi wato kowane tauraro ma ya shiga anan dan kowane tauraro yana da irin nasa haske da ubangiji ya sanya a jikinsa kuma ubangiji madaukakin sarki ya sanya taurari su zama fitulu a cikin sararin samaniya sannan a rika jifan shaidano masu kokarin satoji da su kamar yadda Allah ke cewa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin mulalle haqiqa mun kawata sama ta kusa bi masabiha da wasu fitulu masu haske su ne taurari wa ja'alnaha muka sanya wannan taurarin su zama rujuman abin jiba lish-shayatin ga shaidanu sannan ubangiji yana cewa illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib sai dai wanda ya yi wato ya wafci ji ya sa ciji fa atba'ahu shihabun thaqib sai wani tauraro mai garwashi mai haske ya bi shi domin halaka shi kaga ubangiji madaukakin sarki ya kirawo tauraron cewa thaqib mai haske ne li'annahu yasqubu adh-dhalama bi nurihi saboda yana keta domin kalmar suqub tana nufin kofa wato kamar shi wannan tauraro da haskensa yana keta wato duhun dare don haka wasu malamai suka ce annajim ana nufin duka taurari ba wani tauraro bane muayyani ma wasu daga cikin malamai suka ce annajim ana nufin tauraron zuhal wasu suka ce ana nufin tauraron surayya tauraron surayya shine wanda a Hausance muke cewa kaza da ƴaƴanta to wasu daga cikin malamai suka fassara annajmu da cewa wannan ake nufi amma fassara mafi rinjaye mafi inganci shine ana nufin wato jinsun najmi tunda babu wani abu da yake nuna cewa wani tauraro guda ɗaya ake nufi babu wata riwaya da ta nuna haka don haka sai a bar abun a matsayin ana nufin dukkan taurari musamman ma ubangiji ya sifanta taurari da cewa suna haskaka sararin samaniya sannan kuma suna zama jifa ga shaidan ubangiji ya sanya su domin su yi wannan ayyuka a cikin sararin samaniya ubangiji ya yi rantsuwa da sama da kuma waɗannan taurari waɗanda suke gadinta daga dukkan wani abu wanda zai zama cuta ga ɗan adam musamman lokacin da ake ƙoƙarin wato satar ji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa taurari su ne zaman lafiyar sama sararin samaniya idan babu taurari to abinda ake wa sararin samaniya alkawari da shi zai zo shi yasa lokacin da ubangiji madaukakin sarki zai kawar da waɗannan halittu to zai tafiyar da taurari gaba ɗaya kamar da ubangiji ya ce wa idan nujumun kadarat yayin da taurari za su wato tarwatse to ubangiji ya yi rantsuwa da sama da kuma abin da yake gadinta domin ya tabbatar da cewa ɗan adam shi ma akwai mai gadinsa saboda kaga akwai munasaba tsakanin rantsuwar da ubangiji ya yi da kuma abin da ya yi rantsuwar saboda shi ya yi rantsuwa a kan in kullu nafsin lamma alaiha hafiz in kullu nafsin wato innan mukhaffafa ta min al-thaqila ay innahu lalli wa anna in anan lafiya ce in kullu nafsin lamma alaiha ai ma kullu nafsin illa alaiha lamma anan bi ma'ana illa takan zo bayan in lafiya takan zo bayan inna wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wato ubangijinka babu wasu face ubangijinka wa innahu inna ana muqaffila ce sannan damirin ta mahzuf ne wanda damirin sha'ani ne ko damirin qissa lamma bi ma'ana illa ay illa la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum face ubangijinka ya cika musu ayyukansu in kullu nafsin ay ma kullu nafsin lamma ay illa alaiha hafiz babu wata rai face akwai mai gadinta akan karanta lamma anan da tafif face lamma alaiha hafiz saboda in anan sai ta zama in ce ba lafiya ba sai ta zama in ce mukhaffafa min as-saqila ma'anarsa innahu kullu nafsin wannan lamun din lamun ce alfarika baina in nafiya da kuma in al mukhaffafa min as-saqila sannan ma din ta zama za'ida ce sai ya zama ma'anarsa ai innahu kullu nafsin la 'alaiha hafiz to kowace rai lalle akwai mai tsaranta don haka duk ma'anoni duk kira'o'in guda biyu za su bada ma'ana ne guda daya in kullu nafsin lamma alaiha hafiz babu wata rai face akwai wanda yake gadinta anan malamai sun ba wa jumlar ma'ana biyu hafiz anan ko dai ana nufin waɗanda suke gadin dan adam mala'ikun da suke gadin dan adam ta hanyar rubuta ayyukan da yake kamar yadda Allah ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina lalle akan ku akwai waɗanda suke masu tsaro masu karamci ko masu girma sannan marubuta waɗanda suke rubuta ayyukan da kuke aikatawa saboda haka hafiz anan ana nufin kataba waɗanda suke rubuta ayyukan mutum na kirki ko kuma na rashin kirki wanda zai zama masa zai zama hujja gare shi ko a kansa ranar gobe kiyama ubangiji madaukakin sarki ya bashi littafin sa da hannu iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ko kuma ya zama hafiz anan ana nufin al-hafaza waɗanda suke tsaron mutum suke bashi kariya daga abinda zai iya samun shi na cutarwa kamar yadda Allah ya ce lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dan adam yana da mala'ikun da suke tare da shi suna bin sa a bayansa a gabansa da bayansa suna tsare shi daga dukkan wani abu wanda yake na kaddara ne su za su bashi wannan kariya ubangiji ya sanya wa dan adam irin waɗannan mala'iku to wasu malamai suka ce hafiz anan ana nufin marubuta wasu kuma suka ce ana nufin waɗanda suke ba wa dan adam kariya waɗanda su kuma mala'iku ne na musamman wasu kuma malamai suka ce lafazin zai dauki duka biyu zai dauki waɗancan zai dauki waɗannan saboda haka dukkanin su sun shiga karkashin kalmar hafiz don haka Allah madaukakin sarki ya sanya ma kowace rai wanda yake gadinta wannan ishara ce zuwa ga cewa akwai ranar kiyama alama ce da take nuna akwai ranar kiyama ubangiji bai fito karara anan ya nuna cewa maganar kiyama bane sai maganar tsare mutum da rubuta ayyukansa da lissafa ayyukansa to in har za a lissafa ayyukansa dole akwai dalilin lissafawa dalilin lissafa ayyukansa a rubuta masu kyau a rubuta marasa kyau domin a yi masa hisabi ne a ga waɗanne ne suka rinjayi waɗanne sannan a ga laifukan da ya yi domin a bincike shi a tube shi a kansu a ga kuma ayyukan da ya yi na kirki domin ya samu sakayya to wannan kuma kowa ya san ba a nan duniya ake yin wannan ba tunda da dama ana mutuwa ba tare da an ga a sakamakon wannan rubutu ya bayyana a tare da a rayuwar mutum ba to kaga kenan akwai wata rayuwa tilas da za ta kasance wanda a cikinta ne za a ga sakamakon wannan gadin da aka yi wa ɗan adam sakamakon wannan rubuce-rubucen da aka yi ta yi a tsawon rayuwarsa wannan rayuwa kuma ita ce rayuwar da za a tashi bayan mutuwa dan idan ba haka ba sai ya zama aikin babangi wa kawai akai ya zama aikin kawai akai ubangiji kuma bai halicci halittunsa ba haka nan dan wasa haka nan dan babu manufa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tsammanin haka muka halicce ku dan wasa ko ba za a mayar da ku zuwa gare mu ba babu shakka ubangiji yayi halitta domin manufa da gaya wacce take ta koli daga ciki kuwa akwai wato yin hisabi da bayyana sakamako mai kyau da mara kyau don haka ga ashe jumlar in kullu nafsin lamma alaiha hafiz wannan gabar tana ishara zuwa ga tashin mutane bayan mutuwa domin yin musu hisabi da kuma sakanka musu akan abin da suka aikata to wannan ita ce maganar da su kafirai a lokacin ba ta san su ji kuma suke izgili da ita suke ganin cewa yaya bayan mun mutu mun rijidige mun zama kasusuwa mun zama turbaya kuma a ce za a tashe mu har ma ai mana hisabi har ma da wani abu sunan shi aljanna da wani abu sunan shi wuta shi ne ubangiji ce fal yanzuril insanu mimma khuliq da dai ya duba ya ga da me aka halicce shi wato ya faro neman binciken hujjar wannan magana tun daga halittar kansa ya duba ya gani annazar anan shi ne annazarul aqli ba wai dubawa da ido ba a'a dubawa da tunani da nazari na hankali shine ma'anar annazar anan fal yanzuril insanu mimma khuliqa daga me aka halicce shi ubangiji sai ya bada ansa khuliqa mimma indata an halicce shi daga wani ruwa mai izan juna wannan ruwa mai izan juna shine mani daga nan ne ubangiji madaukakin sarki ya halicci dan adam alam yakunu fatan min maniyin yumna ashe dan adam bai zama dugon maniyi ba wato dugon maniyi wanda ake zubawa a cikin mahaifa daga wannan ne aka halicce shi ubangiji ya sifanta maniyi da cewa ruwa ne dafiq wanda yake izan juna domin haka fitar sa take shi yasa malaman fiqh suke cewa maniyin da ya fita ta hanyar sha'awa shine maniyin da ake yi ma wanka domin shine maniyin da ubangiji madaukakin sarki ya sifanta a cikin alqur'ani ma'in dafin amma wanda wahala misali duka an da ke shi har daga baya-bayan ya samu kansa sai ya ga cewa alamar har maniyin ya fita daga jikinsa sai ce wannan maniyin ba na sha'awa bane ba shi ake wanka ba saboda haka sai zai kawai ya je ya daure jikinsa amma dai dukkan maniyin da zai fita ta hanyar izan juna yana nuna kenan shi ne maniyin da ya fita ta hanyar sha'awa shi ne ake wanka khuliqa min ma'in dafin an halicci dan adam daga ruwa wanda yake tunkudar juna wannan sifa ya nuna kenan ubangiji yana magana ne akan maniyi na namiji saboda maniyi na mace baya fita da irin wannan siga baya fita da irin wannan siga nan kuma ubangiji ya sifanta shi da cewa mai irin juna ne maniyin mace baya fita da irin wannan siga ya khuruju min bayni sulbi wat tara'ib yana fita daga tsakankanin wato kashin gadan baya wat tara'ib da kuma karankarama wato kashin hakan hakarkari to shi yasa malamai anan wasu suka ce ai ana nufin maniyin namiji kadai ko ku hada maniyin mace farkon ayar da ta gabata wannan sifar da aka bayar sifar namiji maniyin namiji shine ma'in dafiq sannan yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib yana fita daga tsakankanin wato yana fita daga tsakankanin kashin gadan baya wat tara'ib da kuma kashin karankarama ko kashin kirji daga nan ne farkon halittar shi wannan ruwa suke fara tsakankanin waɗannan gurare guda biyu daga nan ne ake fara halittar sa a lokacin da zai zo ya zauna a marena na namiji kuma daga baya kuma ya fita a matsayinsa na maniyi a nan wasu malamai sun ce ya khuruju min bayni sulbi ar-rajuli wa tara'ib al-mar'a wato yana fita daga sulbi ar-rajuli wato gadan baya na namiji wa tara'ib al-mar'a da kuma karankara ba ta mace
wasu kuma suka ce a yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ibi du'abdain, wato yana fita daga tsakankanin kashin gargadan baya da kuma kirji, wato kashin karankarama, wato nan abu ɗaya ne ake faɗa ba abu biyu ba. Fitar maniyin namiji gaba ɗaya ake sunantawa ba na mace ba, tunda da ana nufin sulbin namiji da tara'ib na mace, da ba za a ce min bayni ba, ba za a ce ya kurju min bayni ba, sai a ce ya kurju min as-sulbi wa tara'ib, dan sai zama kowanne zaman kansa yake. Amma min bayni kaga kamar yadda Allah yake cewa nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lish-sharibin, kaga min bayni farsin wa damin abu ɗaya ne yake fita tsakankanin waɗannan halittu guda biyu, ba wai yana fita daga jini ba daban kuma yana fita daga tumbi daban ba, a'a tsakankanin wannan da wannan shi kuma yake fita. Saboda haka anan sifa ce ta abu ɗaya, ba sifa ce ta abubuwa biyu ba, sifa ce ta fitar maniyin namiji ba ta fitar maniyin namiji da mace ba. Wannan ta sa malamai suka yi sabani, to shi ɗan adam ana halittar sa ne wato daga maniyin namiji ko kuma maniyin namiji da kuma ba'ul mar'a, wanda magana mafi inganci shine ana halittar sa daga duka biyu, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake faɗar ta yadda namiji wato yaro yake biyo uwarsa ko yake biyo ubansa. Yana biyo uwarsa idan wato ma'uha ghalaba ma'ar rajuli, sai ya yiwo kama da uwarsa ko dangin uwarsa. Idan kuma ma'ul rajuli ghalaba ma'al mar'ati, wato maniyinsa ya rinjayi naka, to a lokacin sai yaro ya biyo ubansa ko kuma dangin ubansa. To kaga kenan ana samun wato haɗuwar duka waɗannan abubuwa guda biyu, ruwan da yake fita wanda shine mani na namiji da kuma wato abuwaiza ƙwayayen halitta wanda ita kuma mace suke samuwa a cikin mahaifarta. Daga nan ne ake samun mutum, da haka ba a samun mutum daga ɓangare guda kawai banda ɗaya ɓangaren, dole sai an samu haɗuwar ɓangarorin guda biyu. To amma ita wannan ayar a karan kanta tana magana ne akan fitar maniyin namiji ba fitar maniyin mace ba. Shi yasa a wasu guraren Ubangiji yana maganar maniyin ne kawai, baya maganar buwaiza. Alam yakun nutfatan min maniyin yumna wa idh aqadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, kaza anan ma sai aka fitar namijin kawai, min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Anan Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya jawo hankalin ɗan adam don ya nuna masa asalinsa ga yadda yake. Asalinsa wannan ruwa ne wanda a wani gurin Ubangiji ya sifanta shi da cewa ma'in bahin, wato wula ruwa ne wulaƙantacce wanda in ya taɓa kayanka sai ka wanke, ba za ka bar shi a jikinka ba. Dana shi ne asalin kowane ɗan adam. Mutumin da zai san asalinsa bai kamata ya yi girman kai ga Allah, bai kamata ya yi girman kai ga wani ɗan'uwansa ba, ya sani cewa Ubangiji ne ya bashi wata karama ya ɗaukaka shi, amma ga asalinsa yadda yake. To kuma har ila yau Ubangiji yake ishara da wannan zuwa ga cewa wannan halitta wadda kuke ganinta ba kamar ba komai ba, wato wannan dugon maniyi ta shi ne Ubangiji ya samar da mutum, har ya zama mutum, ya zama kashi da tsoka da jini da bargo da jijiya, ya bashi hankali, ya bashi tunani, ya bashi ikon sarrafa abubuwa da yawa na halitta. Ubangiji duk ya yi masa wannan baiwa, ya karrama shi, ya fifita shi akan halittu da dama. Wanda zai yi ma wannan dugon maniyi irin wannan karamci, ya kuma bashi irin wannan matsayi har ya kai irin wannan mataki, ta yaya kuma za a ce kudararsa ba za ta iya dawo da mutumin nan ba bayan ya babu shi? Ai, da babu shi ya samar da shi, kuma daga hanyar da ya samar da shi, mimma in mahin, daga wannan ya samar da shi. To kuma ta yaya ne, wani hankali ne kuma zai zo ya nuna maka cewa to bayan mutumin nan ya zama turbaya ya riddige shi, wancan da ya wancan halitta ba zai iya ba? Babu shakka abinda mutum zai fara daga farko ne yake shan wahala, ba sake maimaita shi ba. Wannan dangane da mutum ma, to ballantana Ubangiji.
wanda komai a gurin sa dai ne kuma komai a gurin sa yana wakana ne bi kun fa yakun ubangiji idan ya so abu kun fa yakun zai ci idan arada idan kaza amran fa inda ma yaqulu lahu kun fa yakun ubangiji shi yake fara halitta wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi saboda haka ubangiji madaukakin sarki duk abun yana da sauki duk abun ba komai bane a gurin sa wannan af'alu tabdil a cikin wannan aya ahwanu alayhi a bisa gare mu nemo mutane amma ubangiji ba a cewa ga wani abu nan mai sauki ga wanda yafi sauki abun sa a ce wannan mai sauki ne wannan kuma yafi sauki a gurin ubangiji duk daya ne to amma mu a gurin mu mun san cewa wanda ya fara abu in yazo sake shi yafi masa sauki to saboda mu fahimci abin mu riski abin da tunanin mu da kwakwalwar mu ta dan adam shi yasa sai ga tazo da haka wa huwa awwalu alayhi tunda kun san ku a karan kanku ku mutane in kun yi abu dan da dukko zo sake shi ba za ku sha wahala da ku sha a farko ba to dan menene za ku yi tunanin ubangiji kuma in ya tashi dawo da halitta bayan mutuwa ba zai dawo da ita ba babu shakka wannan ya sabawa afsad wato mafi kankanta tunani da dan adam zai yi sai ya ce innahu ala raj'ihi laqadir lalle shi a bisa dawo da dan adam a bisa dawo da shi laqadirun mai iko ne malamai sun yi sabani wajen bayanin wannan damiri na ala raj'ihi wannan damiri na hi yana komawa ne ga me wasu sai suka ce yana komawa ne zuwa gaba indafi wato innahu ala raj'i alma'i dafiqi laqadir wato lokacin da mani ya zo fita daga gaban namiji in ubangiji ya so mayar da shi zai iya mayar da shi to zama damirin raj'ihi din nan yana koma zuwa gaba iddatin ne wasu haka suka fassara abin nan wasu kuma suka ce a ala raj'ihi abinda ake nufi ala raj'i hadha al-insan al-makhluq bisa dawo da wannan mutum bayan ya mutu ya riddige ubangiji ya sake dawo da halittarsa ya kuma bayar da shi mutum a yadda yake laqadir yana da iko wannan shi ba tafsiri ne da wasu mutane suka yi wasu malami suka yi aya wasu kuma ma suka ga tafsiri na uku da cewa ala rajihi wato ya dawo da shi matashin sa maji karfi bayan da ya tsufa ya zama ba wato ya zama ratatatake wato marar karfi ubangiji na da damar ya sake dawo da shi cikin samartakarsa cikin karfinsa to amma dukkan waɗannan tafsirai tafsiri na biyu ala raj'ihi wato dawo da dan adam shine tafsirin da yafi rinjaye ba dawo da mani ba tunda abinda ake magana shine ana magana halittar dan adam shi aka bayyana amma ba a faɗi ba gurɗa ba wato ba a faɗi gaban mutum a cikin ayar ba bari a ce ala raj'i ila iblilihi wanda ba ma ambace shi ba sannan kuma ayar gaba yawma tubla sara'ir tana ƙara bayyana mana cewa ana nufin dawo da mutum zuwa rayuwa ta biyu bayan ya mutu wanda wannan fassara ita ce Ibnul Qayyim ya kawo dalilai har guda goma akan cewa ita ce daidai a cikin littafin At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an kuma wannan shine zabin Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassiri ubangiji yace yawma tubla sara'ir ranar da za a tona asiri ranar da za a bayyana asirai ranar gobe kiyama za a yi wa kowa lissafi za a yi wa kowa hisabi za a yi kowa bincike da wato akan ayyukan sa ne na zuciya akan a'malul qulub anan duniya ana yi wa mutum hisabi ala a'malul jawarih ayyukansa da ya yi da gabansa ayyukansa na zahiri a duniya da su ake masa hisabi wato ba a zuwa a ce an kama mutum me yayi a ce an kula cewa a zuciyarsa akwai niyyar sata to kawai niyyar yayi satan a bai sata amma dai akwai alama yayi niyyar ba a kama mutum da wani sai dai a kama shi da abin da ya yi da zahiri amma kawai ka tuhume shi kawai ka ce kai baka yi da kaga kun baka yadda da shi ba kawai a shagon kai ke ba abin da sallame shi amma ka ce ka kama shi da laifi bayan bai yi laifin nan ba shi yasa annabi bai kaddama munafikai ba saboda zahirin sa nuna musulunci
da su za a yi sallah, da su za a fita jihadi, da su za duk da su ake komai. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su, duk da cewa Allah ya sanar da shi cewa munafiki, ya sanar da shi cewa munafikai ne. To amma a duniya ana amfani da zahirin mutum, abinda aka gani yana bayyana mu, amma ban da lahira. A lahira za a yi ma mutum hisabi akan abin da ya zo da shi a zuciyarsa. Saboda haka duk aikin da mutum zai yi a nan na kwarai, idan ya zama babu ikhlasi a zuciyarsa, bai yi su don Allah ba, to ba za su amfani shi a lahira. Kaga a zahiri ana mutumin kirki, kila ba ka taɓa ganin wani abin da yake nuna sabanin haka ba. Watakila ma kai ya fi ka wato dagewa idan wani aikin alheri ya tashi, amma kuma a zuciyarsa duk ba da Allah ke yi. A zuciyarsa akwai wata manufa ta ko a ce yana yi ko a yaba masa, ko kuma a kawai don ya birge suwa ne. To kaga wannan aikin da yana zahiri a nan, wanda kai ka kalle shi ka yaba masa, a lahira ba zai amfane shi ba. Shi yasa ake son mutum ya damu da gyara zuciyarsa sama da yadda zai damu da gyara gabansa. Idan zuciya ta gyaru, to gabai za su gyaru. Duk sanda ka gyara zuciyarka ta zama nan ta yi kyau, ta yi haske, to sauran gaɓoɓinka za su gyaru, kuma ayyukanka za su yi kyau. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Amma ba dole bane dan ayyukanka na zahiri sun gyaru, zuciyarka ta gyaru. Shi yasa amalul qulub suna da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam. Yayi kokarin tabbatar da waɗannan ayyuka a zuciyarsa: tawakkali, raja'i, kyawun fata, al khawfu min Allah, al mahabbatu min Allah, al inaba, waɗannan al khashiya, waɗannan duk af'alul qulub ne wanda ya kamata a ce dan adam ya himmatu wajen gyara. In suka gyaru, to tasirin su yana bayyana akan gaɓoɓi. Amma idan ayyukan zahiri za su bayyana akan gaɓoɓi, zuciya ba ta yi kyau ba, to wannan ba za su yi tasiri wajen canza komai ba, ba za su yi kuma tasiri ranar gobe kiyama ba. Shi yasa Ubangiji ya kirawo abinda zai yi na lissafi ranar gobe kiyama, cewa yawma tubu lissara'ir, ranar da za a tona asiri. Ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi ɗan Amr, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un inda istihi yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan. Wato ranar da gobe kiyama, kowane bacci amana wanda zai yi ha'inci ya ci amana, bayan an danka masa amana, an amince masa, an yarda da shi, amma ya ci amana a nan ranar gobe kiyama, za a zo daidai duwawunsa. A nan za a kafa wata tuta, a riƙa ishara zuwa gare ta, ce wannan shi ne cin amanar wani ɗan wani. Kaga ƙarewar wato tonan sirini kenan, ƙarewar wato tona asiri. A ce a wannan rana, ranar da duniya za ta haɗu fi sa'idin wahid, a wannan rana za a tona mutum asiri irin wannan, a riƙa nuna shi, a kirawo shi da sunan shi da sunan babansa. Hadhihi ghadratu fulan ibn fulan, wannan cin amanar wane ne dan wane, wato ga wane dan wane mace amana. Shi yasa cin amana wato ba karamin hatsari gare shi ba. Mutum yana cin amana anan yana zaton kamar ya haihu, amma akwai ranar kin dillanci, akwai ranar da zai yi da na sani, ranar da ba za ta amfane shi ba. Duk mutumin da Allah zai dora masa amana ta al'umma, ta mutane, ta wata kungiya, ta wata tafiya, ya ci amanar su, to yanzu tsoron gamo shi da Ubangiji. Ranar da Ubangiji zai bincika asirinsa, abin ba zai yi kyau ba. Babu wata rana da ɗan adam yake kunyata idan bai bi Allah ba, idan bai kiyaye dokokinsa ba, kamar ranar gobe kiyama. Wannan kuma tamamu adlillahi, wato cikar adalcin Ubangiji. Kila wani abu da ya shafi tsakaninka da Allah, wani laifi da kake tsakaninka da Ubangiji, Ubangiji ya sitirta ka anan, ya sitirta ka a lahira. Wannan duk Ubangiji in ya ga dama yana iya yin wannan, zai kirawo bawan sai ke banta da shi, kamar yadda ya zo a hadisi, ya karanta masa laifuffukansa. Bawa yana cewa ya yarda ya yi, kayi kaza, ya ce na yi, kayi kaza na yi, kayi kaza na yi. Ubangiji ya ce na sitirta maka a duniya, yau ma zan gafarta maka laifukanka. ubangiji na iya maka wannan amma banda cin amana banda cin amana ta bayin Allah ubangiji ya dora maka wani nauyi amma kai ha'inci kace amanar mutane wannan ubangiji ba zai rufa maka asiri ba shi yasa rana ce mai ban tsoro rana ce da mutum ya kamata yayi kokari tun yana da rai ya ga cewa ya fita daga haƙƙin jama'a domin a rana gobe kiyama ya samu lubufi da rufin asiri na ubangiji Allah ya ce yawma tubla sarair ranar da za a tona asirai fama lahu min quwwatin wala nasir to shi dan adam malahu min quwwa bai shi da wata quwwa wato wani karfi wata quwwa zatiya a karan kansa ba abin da zai iya tsinana wa kansa sannan ba shi da wata quwwa kharijiya to ba shi da kuma wani wanda zai taimaka masa daga waje kowa ta kansa yake ranar da annabawa kowa zai yi ta cewa nafsi nafsi to ai kuma zai zo ya tsaya maka ya shiga rigimar ka har ya ce zai iya yi maka wani taimako babu shi a ranar mulki gaba ɗaya na ubangiji ne kuma ubangiji shine maliku yawmiddin wanda zai mulki a wannan rana ya hisabi a lokacin babu wani wanda zai iya tsaya maka gaba ga ubangiji ya ce zai baka kariya ubangiji sai ya koye wa dan adam daman ba wato karfi guda biyu da yake ji da su anan ko dai dan adam ya ji da karfinsa shi ya ji cewa shi wani ne ba ya sa taba shi ba ko kuma ya ji da kansa wato ya ji da wasu wanda suke nashi ne ko ya ji cewa yana da mutane ko yana da manyan gari ko yana da mulki ko yana da kudi to ya rika jin wani abu wanda zai iya taimaka masa wajen ya karbi kansa to a ranar gobe kiyama duk babu wannan fama da wani kuwatin ba shi da wani karfi a karan kansa wala nasir ba shi da mai taimakonsa daga waje saboda haka ba yadda zai iya fitar da kanshi daga azabar Allah kuma babu wanda zai iya yi masa haka Allah ya ce was-sama'i zatir raji'
was-sama'i zatir raji' wal-ardi zatis sad' innahu laqawlun fasl وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
الله يقول والسماء ذات الرجي إنا رنسوا دسما ما أبوش يرداو للوا والارض ذات الصدع ان رنقوا da kasa ma abociyar tsagewa dan fito dan fitar fito da tsirrai innahu la qawlun fasl lalle shi alqur'ani la qawlun magana ce faslun mai tsage gaskiya wa ma huwa bil hazli shi alqur'ani ba kakaci bane innahum yakiduna kaida lalle su suna yin wato lalle su suna yin kaidi wa akidu kaida nima kuma ina yin nawa kaidin fa mahilil kafirina ka saurara wa kafirai amhilhum ruwaida ka dan saurara musu kadan wannan ita ce rantsuwa ta biyu bayan rantsuwa ta farko rantsuwa ta farko tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwa tare da kawo dalilan da suke nuna haka rantsuwa ta biyu ubangiji ya rantsuwa da sama amma ba da sifar da ya bata a waccan rantsuwa ya faɗi was-sama'i wad-dariq wama adraka mad-dariq an-najm as-saqit amma anan sai ya rantsa da sama zatir raj'i ma abociyar dawo da ruwa ya rantsa da kasa zatir sad'i ma abociyar tsagewa don fitar tsirrai dan ya tabbatar da me innahu laqawlun fasl dan ya tabbatar da cewa al-qur'ani magana ce daki daki alqur'ani magana ce mai tsage gaskiya alqur'ani magana ce wacce take mai raba gaddama dan ya tabbatar da gaskiya alqur'ani shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu wanda yake dauke da yiwuwar tashin alkiyama bayan mutuwa tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwa da tabbatar da yiwuwar alkiyama da kuma abin da Allah ya tanada a cikin ranar alkiyama na aljanna da wuta da hisabi alqur'ani shi ya kunshi waɗannan abubuwa da haka suke karyata alqur'ani suna izgile da annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa wannan maganganu da yake kawai kakaci ne
wato maganganu ne sambatu ne kawai yake maganganu ne marasa ma'ana maganganu ne wanda suke ba su da tushe to alqur'ani Allah ya rantsuwa da waɗannan halittu don ya tabbatar da gaskiya alqur'ani ya rantsa da sama zatin raji ma'abociyar dawo da ruwa ar-raj'u shine al-matar ko al-gay ruwa wanda yake zuwa duk shekara in lokacin saukar sa yayi zai sauka wata shekara ma in ta zo in lokacin saukar sa yayi zai kuma dawo waye kuma sauka shine zatun raji din wato yana zuwa yana dawowa zai tafi wata rana kuma in lokacin dawowar sa yayi zai kuma sauka wasu kuma suka ce azatun raji mai ruwa mai dawowa saboda asalin sa daban daga nan sama ne tirin da yake tashi shi yake kai kawana wani girgije wanda wannan girgijen in ya kai wani ma'auni da nauyi zai zama ruwa sannan ruwan ya rika zuba saboda kaga daga sama ya tashi kuma ya dawo daga ƙasa ya tashi kuma ya dawo ƙasa saboda haka ake kirawo shi raji'i saboda daga inda ya tashi da kuma nan ya dawo al-ard zati sad'i ita ce ƙasa wacce take tsattsagewa yayin da ruwa ya sauka kanta domin tsirran da suke cikin ta su fito kaga nan ma akwai ishara zuwa ga tayar da mutane bayan mutuwa bayan ƙasa tana matacciya babu wani ganye a kanta babu wani tsiro da ya fito a kanta yayin da Ubangiji ya saukar mata da wannan ruwa a lokaci guda sai ta ga ta ran rayuwarta ta dawo mata sannan kuma tsirrai sun fita da Ubangiji ya yi amfani da wannan domin tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwarsa wanda zai yi wannan babu shakka zai iya dawo da mutum bayan ya rasu zai iya dawo da mutum bayan ya mutu Ubangiji ya faɗi wannan domin ya tabbatar da cewa alqur'ani da qaulun fasl alqur'ani magana ce daki daki ba kamar yadda suke zargin alqur'ani cewa kakaci bane wa ma huwa bil hazm alqur'ani ba kakaci bane alqur'ani ba wasa bane kamar yadda suke gani alqur'ani ba sambatu bane alqur'ani magana ce wacce take daki daki magana ce da take dauke da gaskiya take rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya to amma me yasa suke ƙaryata alqur'ani Allah ce innahum yakiduna kaida lalle su suna shirya kaidin su suna shirya kitifinsu suna tsara makircin su kaidi shine wato tsara wani makirci a koye da niyyar cutar da wani tsara wani kitififi a koye don cutar da wani shine ake kira kaidi abinda ba za a fito da shi fili ba a koye za a rika bladinsa a koye za a rika mitin a koye za a rika tattaunawa ta yaya za a cutar da wani haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka samu kansu a farkon da'awa Qurayshawa sun yi ta mitin yaya za su yi su bar annabi da rai su kashe shi su kore shi ainihin su rufe shi su daure shi wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka suka zauna suna tattaunawa za su kare annabi ne sallallahu alaihi wasallam su kulle shi ayi masa kullun wato ayi masa daurin har abada rai da rai ko kuma a'a za su ma kashe shi kawai kuwa ya huta ko kuma a'a za su kore shi ya fita ya bar kasar saboda da huta da wannan da'awa da yake yi da wannan karantarwa da yake yi da kushi ababin da suke bautawa sun yi ta yin wannan amma Ubangiji madaukakin sarki shi kuma yana shirya musu nashi yadda zai mayar musu da martani karshe haka suka yi shirye-shiryensu suka gaba kitififinsu da makircinsu amma da karshe Ubangiji madaukakin sarki ya tsayar da annabinsa ya kuma kafa daula a cikin 'yan shekaru kaɗan sai gashi wanda suke yin makirci da shirye-shirye da kitififin ya za su yi da shi sai gashi ya shigo garin Makka nasiran mu'azzizan fatihan yana mai fatahin Makka yana mai cin nasara yana mai izzarsa ya tsaya jikin Ka'aba yana cewa ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammani zan muku kaga wannan yana nuna cewa komai ya dawo hannunsa suka ce khairan akhun karim wa ibn akhin karim alheri muke tsammani alkhairi muke tsammani za ka yi mana kai ne dan uwa mai karamci kuma dan uwa mai karamci suka dawo fitara su suka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda da can suna sifanta suka daina amma yanzu sun ga haza sun dawo kan fitara su akhun karim wa ibn akhin karim
na'am
annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su la tasriba alaikum alyawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahim babu maganar tuhuma akan ku to an zabge muku da wata tuhuma Allah zai gafarta muku shine fiyayen mai jin kai izhabu fa antum mutlaqa to kun samu cikakken yancin ku haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu wannan ita ce al'afu inda al-maqdira wannan nan ne ake yaban mutum kana da ikon karama amma ka ci kaya kana da ikon da zaka yi abinda aka yi maka ko fiye da shi amma sai ka ci kaya wannan da ake yabawa mutum ba mutumin da yayi ya buga ya shiga ya fita ya gaba zai samu na sai ce na bari fi sabilillah kaga wanda ya bari dan an fi karfin sa amma wanda yana da iko yanzu komai da hannunsa sai ce na yafi to wannan shi ake mutu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake afwa sa'inda al-maqdira lokacin da yake da damar ya rama ya kama abokin wato lagon abokin gaban sa amma sai ya saki ya ce je kana yafi maka to shine ubangiji ya ce fa mahilil kafirina ka saurara wa kafirai to ka bayyana musu ka ba su lokaci kada kai gaggawa amhilhum ruwaida ka dan saurara musu kadan zaka ga abin da zai faru gare su lokacin da wannan ayat take sauka wato dab da shi abin nan yan wato kafin shekara ta 10 ne kafin shekara ta 10 da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai gashi a shekara ta 2 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama da wadannan jimajiman kafirai wanda suka tsaya kai da fata sai sun ga karshen annabi sallallahu alaihi wasallam da awarsa su so wajen 24 sai ga su dun matattu a filin Badar ba wani dadewa tsakanin wadannan ayoyin da suka sauka da abin da ya saukar musu Allah ya saukar musu na azaba sai sa ubangiji ya ce fa mahilil kafir tabisu ahsanu wato anan kaga Allah madaukakin sai ke mai da abin kamar a hannun manzo Allah yake in yana son ya yi gaggawa akan su zai amma sai yake ga masa duk da cewa abin a hannun Allah yake amma dan a lallashi zuciyarsa sai aka nuna abin a hannun ka yake amma ka dan zahirta musu ka dan ba su lokaci ka dan zaka ga abin da zai same su to kuma haka ubangiji madaukakin sarki ba da jumawa ba to haka duk abin da kafiri zai yi da makiyin addini zai yi da mai fada da da'awa zai ku ba shi dan lokaci ka dan ko da kuwa za ku ba shi umrul duniya wato shekarun duniya duka kadan ne kan ku dauka ka tafiya shekara 40 da biyu shi abin yayi tsawo a kadan ne kamar da Allah ke cewa numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila adhabin ghalib to dan kadan ne za mu je da shi dadi sauraka duk abin da zaka duk dadewar da zaka yi a duniya dan kwanaki ne kadan ranar da lahira ta tsaya ranar da mutum zai ga wato alkiyama ra'ayil aini ranar zai ga cewa dan kwanaki kadan yayi kam labistum fil ardi adad sin qalu labitna yawman aw ba'da yawm kaga duk shekarun da suka yi suke ganin yawman ne aw ba'da yawm saboda kakko ga dadewar azzalimi da zalunci ku dauka cewa ai wannan ya daulo a ka dauka wannan dadewar kadanci domin duk ranar da ubangiji ya kama shi sanasajrujuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi matin famahilil kafirina ka zahir ta wa kafirai amhilhum kadan saurara musu ruwaidan kadan ruwaidan ai kalilan to haka ko ubangiji madaukakin sarki ya nuna masa bayan wani lokaci kankani sai gashi ubangiji ya bashi nasara akan su Abu Jahal su Umayyah ibn Khalaf duwa da nan su Al-Walid ibn Mughira duwa nan Sanadid Quraysh jimajiman Quraysh wanda suka kaya kai da fata sai sun ga karshen annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jima ba yakin Badar duk yazo ya tafi yadda su shi yasa Allah ya kira shi yawmul furqan ranar da Ubangiji ya rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya. Allah madaukakin sarki mana jagora, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya taimaka mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina maganar da ta fi inganci tare da hujja game da mai haila wajen ɗaukan Alƙur'ani. Sannan ya ce mallam idan babu ruwa ko dutse za a iya amfani da tishu ko wani tsumma kamar yadda mai mudarrar ya ce, yana nufin watakila a tsarkin hoge. A tambaya ta farko, macen da take haila da wanda yake da janaba, malamai sun yi magana akan daukan Alkur'ani, daukan Alkur'ani, kuma mu kan ma anan wannan majalisi mun taba yin magana akan wannan lokacin da muka zo tafsir suratul waqi'a. La yamassu innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassu illa al-mutahharun, mun yi magana akan wannan mas'ala din. Babu wani nassi da yazo akan cewa sai kai alwala, wajibi ne kai alwala, wajibi kai alwala kafin ka dau Alkur'ani, wajibci yin alwala shine babu nassi. Amma mustahabbi ne idan zaka dauki Alkur'ani kana da alwala, wannan an fi so. In zaka ambaci Allah kana da alwala, wannan an fi so, wannan mustahabbi ne. Akwai nassin da yazo akan Allah ya musul Qur'ani illa qahir, da muka ce anan babu dalilin da yake nuna cewa tahara, anan ana nufin tahara ta alwala, domin shi al-mu'min shine qahir, kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, innal mu'mina la yanjus, lokacin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haila yayi ta shan kwana yana boyewa, Annabi ya gan shi yace me yasa ka rinka boyewa da ka ganni, yace saboda ina da janaba. Annabi yace ai mu'mini baya najasa, wato mu'mini tahiri ne. Da haka wasu malamai sun fassara tahir da cewa ana nufin mu'mini, shi kansa kuma hadisin akwai magana akan tabbatar sa. To wajen daukan Alkur'ani ko karanta shi yana da kyau, mustahabi ne a ce kana cikin tahara. Idan baka da tahara ka dauka ba a ce kai zunubi ko kai laifi, saboda babu wani nassi karara da yake tabbatar da haka. Wacce aya kamar yadda muka ce ba tana nufin Alkur'ani babu mai daukan shi ba sai mai tsarki, ce ake la yamassuhu, babu masu shafar sa illa al-mutahharuna, sai wanda aka tsarkake su. Mutahharuna ba su ne mutatahirin ba, mutatahirin su ne masu tsarkake kansu, mutahharuna ko wanda aka tsarkake su, wanda su ne mala'iku. Kuma damiri na da yake cikin fadarsa la yamassu yana koma ne zuwa ga lauhul mahfuz, kitabun maknun, ba yana koma zuwa ga alqur'ani bane, domin a ka'ida shine zai fara koma ne zuwa ga aqrabil mazkur, sai idan akwai wani dalilin da zai saka kada shi yayin gaba ya je ga abadil mazkur. In babu dalili to zaka bar shi a inda ka'ida take. Sannan kuma sigar qabar ce, ba sigar nahi bace, da nahi ne za a ce la yamassu, amma ta ake la yamassu khabar ne. Ana fadar cewa ba wanda yake kusantar lauhul mahfuz har ma ya je kara wani abu, sai waɗannan mala'iku waɗanda ku kuma Allah ya riga ya tsarkake su, da za su saba wa Allah ba, ballantana su kara wani abu a cikin lauhul mahfuz wanda baya ciki. To a nan gurin kuma aka rubuta Alkur'ani, kaga babu magana a kara wani abu a cikin sa wanda baya ciki. Wajen karanta Alkur'ani din ga macen da take da haila, idan har ta kasance mai karantarwa ce, dole za ta yi amfani da mushafi, ko kuma a mai koya ce, dole sai ta rike mushafi domin ta koya. To ba a cewa a tsawon kwanakin da take haila kar ta koyar ko kar ta koya, ba za a yi mata wannan dokar ba. A nan akwai dalilin da uzurin da zai sa a ba ta dama ta dauka don ta koyar ko ta koya, ko kuma ta karanta idan ba za ta iya haddace, wato ta zamba mahaddaciya ba. In ta haddace za ta iya karantawa daka, in ba ta haddace ba, ba za a iya haramta mata karanta Alkur'ani ba tsawon kwanakin da take haila, saboda wani abin da ba ita ce ta jawo kanta ba. Kaga sabanin mai janaba, mai janaba wani abu ne da zai iya magance shi a nan take, yana da janaba ya je ya wanka, amma ita dole sai ta jira lokacin daukewar jinin yayi. To aya wannan kwanakin da za ta dauka na jira, bai kamata a haramta mata karanta ayoyin Allah ba, ko a haramta mata kusantar Ubangiji ta hanyar karatun Alkur'ani, ko a haramta mata karantarwa ko karantar Alkur'ani gurin, wato daukar Alkur'ani gurin wanda suke dauka gonsu, dan tana yin wani abin da ba ita ce ta rubuta kanta ba. Inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam, kamar yadda Annabi ya gaya wa Aisha, wannan ita ce magana mafi rinjaye. Idan za ta iya karantawa da ka shikenan ta karanta da ka ba sai ta dauka ba ta fita daga dukkan wani sabani idan ba za ta iya karanta da ka ba tana bukatar ta dauka to a wannan lokacin babu abin da zai hana ta dauka ko ta karanta idan ta yi sha'awa sannan maganar sarki ana yin sarki da hoge wato dutse ko kuma duk wani abu mai wanda yake dahiri ne kuma ya halatta a yi amfani da shi ba wanda aka hana ba ba za ka dauka shi ba ba za ka dau abin nan kashin dabbobi ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana amfani da su wajen yin abin nan wajen yin sarki wato istijmari amma tushu za ka yi amfani da shi wajen yin sarki idan baka samu ruwa ba ko baka samu hoge ba yin azalu baya cutar da ma'aurata kuma wai an ce shine koyayyen wato binne mata wato alwa'du khafi kamar da yazo a hadisi al'azlu kamar da ya tabbata a hadisi na Jabir cewa sun kasance suna yi alqur'ani yana sauka bai hana su ba da wani abu ne da aka hada da alqur'ani ya hana su malamai suka ce waccan kuma da aka ce alwa'dul khafi baya nufin haramci ba yana nufin alwa'dul khafi domin abinda mutun yake kokari a lokacin shine kada a haifan masa shi yasa aka kira shi khafi ba a kira shi alwa'du ba tunda da aka kira shi alwa'd kamar yadda Allah ya ce idan ma'udatu su'ilat alwa'dul jalid ya zama haramu to sifar ta shi da khafi ya nuna kenan ba daidai yake da waccan ba saboda haka idan miji da mata sun amince kuma suka yi azalu ba haramun suka yi ba kamar matar da take ya masu malamai sun ce yana da kyau a nemi izininta domin tana da haƙƙi wajen haihuwa ba zai ce shi haƙƙinsa ba ne don haka in ya ga dama ta haihu in ya ga dama ta ki haihuwa ita ma tana da haƙƙi ta mallaki ta samu yaya saboda haka ana buƙatar baiwa ce suka ce ba buƙatar izini to amma yanzu ina za ka samu baiwa to akwai wanda ya magana akan maganar da muka yi na cewa babu wani abin da yake wannan ya fi sauki a gurin Allah akan wani a ce wannan yana da sauki amma kaza ya fi masa sauki mun ce wannan ga Ubangiji babu wannan amma mu a wajenmu akwai wannan Ubangiji yana yi mana magana daidai da yadda hankalinmu zai fahimta amma shi kamar yadda ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kun fayakun ko menene shi ko menene sama kasa mutum ruwa teku ice ko menene Ubangiji ya ga dama ko ta zai kun fayakun daga a gurin sa duddai ne to shi da yake cewa gashi wai Allah yana cewa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lam wannan ba yana nuna cewa halittar sama tafi halatta shi ba a'a kai dan adam ka duba da halittar ka da ta sama wacce ce ta fi girma babu shakka halittar sama ta fi girma wannan haka take to amma shin wannan ayat tana nuna cewa shi Ubangiji ya fi shan wahala da zai yi ba alaka kuma na tabbata dole ka yadda cewa babu wani abu da za a ce wannan ya fi sauki wannan mai sauki ne amma wannan ya fi sauki a gurin Allah kai abun ka haka ne shi yasa Ubangiji ya maka misali da abin da za ka fahimta musamman waɗanda ake magana da su ba su ma yadda Allah zai iya ba za ka gaya musu cewa ga farawa ga maimaitawa wannan ya fi sauki shi ne kawai abin da ake gaya musu amma ba wai shi Ubangiji ya fi jin sauƙin wannan ba a wa huwa ahwanu alai in kuka duba za ku ga tunda shi yayi wannan wacce ya kamata ya fi sauki a gunsa a bisa tunaninku ya kamata ai bai abin da a ce shi zai iya dawo da mutum bayan ya fi ya abin nan ya mutu sai wannan da yake magana akan cewa wani malami ya zo mana da wata shubha inda yake cewa wai dukkan kullu a harshen larabci akwai juz'iyya da kuma kulliya wannan kullu wannan kullu tana wahalar kullu zai magana kullu dukkan kullu kun wai so dai ake a ce kullu bid'atin annabi ya ce kullu bid'atin dalala so ake a ce laisa kullu bid'atin dalala shi ne abin da ake so a tabbata annabi ya ce kullu bid'atin dalala ana so sai kai ka kara laisa a bayan kullu din annabi ya tabbatar kai ku ne yace kullu bid'atin dalala kai kace a'a ba kullu bid'atin ne dalala kaga da aidai wuya domin kare ta manzo Allah ne wai Allah yace wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an ila akhir al-aya wa yace ala kulli jabalin shine yace ya kawo yace da a ce dukkan kullu kulliya shi ba san akwai kulli akwai kuma al-kullu ko ne da bayin da ban yake mustalahat ne na manazija da annabi ibrahim duk dutse dake duniya sai ya sa masa to wannan rashin sanin aidan larabci ne annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka ce masa abin nan akwai duwa su tare da shi akwai duwa su tare da shi wanda su suke gaban sa su ne a kusa da shi aka ce ka dau abin nan ka sanya wa dukkan duwatsun ka sa musu ala kulli jabalin minhunna juz'a kaga annabi ibrahim ya tashi ba zai sa wa wasu duwatsun ya bar ma wasu ba duwatsun da ke gaban sa dole ya sa musu dan haka ban ga inda za ka rage wa kullu aikin ta nan ba sai idan da a ce annabi ibrahim da ya tashi akwai wasu duwatsun da suke kusa da shi wanda zai iya sa musu wannan ya sawa akan wasu ya sa a wasu to anan zai ka ce to kaga aku anan kullu ba duka ta yi aiki ba amma mu a gurin mu yadda Allah ya ce masa ya sawa kowane dutse duk dutsen da yake gaban sa wanda zai iya sa masa ya sa masa ba ma iya cewa kullu din nan bai yi aiki da ita ba to wannan kuma abinda take cewa yayin da muka samu sabani da kishiya ta wato tana magana mijinta ke cewa mijina yayin da muka samu sabani da kishiya ta baya tsayawa ya saurari kowane bangare sai ya saurari bangaren ta kawai wato bandanawa bangaren sannan akwai aya ko hadisi da tace malam dole in na sayawa ƴaƴana kaya ko wani abu sai na sayawa ƴaƴan kishiya ta to na farko ba za mu bada ansa gurgurdan yadda yake cikin takardar ba tare da mun san me yake faruwa ba tunda ba mu san me yake faruwa ba tunda yanzu nan bangaren da muke ji ita ma ba mu ji shi bangaren da ba to amma a ka'ida ta shari'a in za ka yi hukunci yana da kyau ka saurari kowa ka saurari wannan bangare ka saurari wannan bangare ba ka saurari bangare guda ba ka ji sauraron bangare guda in kai haka ba kai adalci ba za ka saurari kowanne ka ji abin da nan ne za ka iya gane gaskiyar lamari saboda ka in har yana yin haka to ba daidai yake ba kuma bai adalcin da ake bukata sai ba ya kamata ya ji kowane bangare in yana yi ya kamata ya daina in kuma zai yi hukunci haka to zai rika yin zalunci dan wanda baka je hujjar sa ba to ta yaya zaka iya masa hukuncin cewa shine mara gaskiya dole sai ka ji uzurin sa ko hujjar sa ko kuma yaya abu ya kasance sannan maganar in kin sai abu ga ƴaƴanki sai kin sayawa daya kishiyar abin da ƴaƴanki ba a ce dole bane ba aya ko hadisi da tace haka sai dai kawai kyakkyawar zamantakewa ba laifi in kina da hali kika hada su duka kika yi musu wannan wani abu ne wanda zai taimaka wajen su taso su rika jin duk su ƴan uwan juna ne ba sa jin wani bambanci tsakanin wannan daki da wannan daki wannan kina da iko in ba ki da iko kika ga zaki iya ma wannan ita ba uwarsa wata rana za ta iya masa wannan ba laifi kika yi ba babu wata ayar da ta tira sa haka sai wannan da yake tambaya akan tarin haske game da wannan hadisi da ya dauko shi ga muwatta Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam liyu'izza al-muslimina fi masa'ibihim al-musibatu bi hadisin za ka ga isnadin sa ba muttasil bane isnadin sa muqtadi ne amma dai ma'anar sa shine duk wata musiba da za ta samu musulmi to ya tuna musibar rashin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin mu duk wata musiba da ta taba samun musulmi a duniya ba ta kai rashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka yi ba da haka in ka tuna wannan sai kaga cewa wannan musiba karama ce inda har kai hakuri da rashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a baina
tsakankanin mu kai hakuri da wannan to ya kamata wannan musibar da da ka samu kanka a ciki ita ma kai hakuri shine abin da hadisi yake ne idan mutum ya shigo da daddare amma sai yayi wa iyalansa waya kafin ya iso shin hakan ya halatta idan wani baya adan wani baya son kwada waje ba maganar ko yana son ku ba su bane amma maganar ya halatta daman ba ci akai haramun bane ya kwada a gidansa abinda ba a so shine yayi abinda zai firgita su idan har sun san da zuwansa sun san cewa gashi nan ya zo akwai wata hanyar da zai isar musu da wannan sakon cewa gashi nan zan shigo nan da awa daya ko awa biyu ko awa uku ko lokaci kaza zan shigo ba za su yi mamaki ba don sun ji ana buga gida watakila ma su bar wayar tasu a buɗe lokacin da ya iso kofar gida ya sake bugawa ya ce ku sauko ku buɗe mun ko ku zo ku buɗe mun domin da na kofar gida kaga abin da ake gudu na razana su kaga ya kau saboda haka ba za a ce a kowane yanayi ba dole dole daman ai a turuk din shine ka faɗo musu fuji'atan shine ma'anar turuk din kai musu mufaja'a ba zata shi ake nufi da ma'anar turuk amma lokacin da suka san ka zo ko kana zuwa ko ka iso ko ka kusa isowa kaga babu ba zata a ciki sai waɗanda suke neman addu'a bisa wasu bukatu da waɗanda za su yi aure ko za su aura mu sa su a cikin niyyar mu Allah madaukakin sarki ya biya musu duk bukatunsu na alkhairi waɗanda za su yi aure Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya albarkaci auren ya ba su zuriya ta kwarai waɗanda suke cikin damuwa ko matsatsi Ubangiji madaukakin sarki ya yi musu ya yi wa musulmi duk inda yake a cikin damuwa da matsayi da matsatsi Ubangiji ya yi masa sannan sati mai zuwa da na sama zan kasance ba na nan zan yi tafiya zan je umara saboda haka sati biyu ba za a samu karatu ba juma'a mai zuwa da ta sama amma insha Allah juma'a da take bi musu za mu zo mu yi karatu bi iznillah saboda haka juma'a biyu ne ranar 16 ga wata zan dawo 16 biyu ga wata zan tafi ranar 16 ga wata zan dawo saboda ka san juma'a biyu ce kawai kada mutum ya dame mu da waya ka san wasu duk da kai sai kuma a dame ka za a yi karatu juma'a biyu ce kawai ka dauka juma'a da za ka zo da ta samanta amma